السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيجا بدأ كرن سلتاف منا قطواف إلى السعادة. يوانا سافيا تا أصبر عشرين بأكو زوة جمادى الأولى جرى من ذو صلى الله عليه وسلم the book of the satin da ya gabata mun tsaya kan zamu tashi kai ko mahiyal a'malu lati ukhlisu fiha ko ukhlisu fiha lillah nan ne mun yi magana akan ikhlasi da muhimmancin sa cewa shi ikhlasi wato a tsarkake aiki a yi shi domin Allah kawai ita ce babbar hanya zuwa ga samun sa'ada. To nan ya zo kan wata gaba da zai mana magana akan ayyukan da zan tsarkake su in yi su don Allah ɗin. Shin wasu ayyuka ne na musamman su kaɗai ake yin ikhlasi cikinsu, ko ku kowane aiki ne baki daya da mutum yake son lada a kai? Malamin ya ce ba'dun nasi yadhunnu, wasu mutane suna zaton annal ikhlasa innama huwa faqat fi ssalati wa qira'ati alqur'ani wa amali alibadati adh-dhahira kad-da'wati ila Allahi wal infaq. Da yawa daga mutane ko wasu mutane kai suna zaton cewa ikhlasi kawai ana samun sa ne, ko ana yin ikhlasi ne a sallah da karatun alqur'ani da ayyukan ibada na bayyane kamar aikin da'awa, mutum ya je kira mutane zuwa ga musulunci, sawa'un musulmi ne su a ilmantar da su ko saboda wasu kurakurai suke ciki, ko kuma ko da kafirai ne a kira su zuwa ga addini. Wal infaqi, haka nan kuma da ba da dukiya wato domin wani aikin alheri ko kuma sadaka. Yace wa hadha ghayru sahih, wannan ba gaskiya bane, ma'ana wannan ba daidai bane, magana ce da ba daidai ba. Ma'ana shi ikhlasi ya shiga kowane babi. يسيف الإخلاص واجب في جميع العبادات. يي إخلاصي كتلك كأيهن كيش دومين الله كوي واجبيني أدكنن أبو بوان بوتا دكن إبادة واجبين تا وواجبين كني كيباوا كتلك كيتا قال الله شكري. يسي حتى زيارة الجار, حتى كان زونا أجدنك كتاشي كجيك زيارة سمق وسنك ka gane wannan wani abu ne za ka kamar mai sauki, ila ka ce wani amfani ma ila za ka samu. To idan ya zama cewa ka yi don Allah, a lokaci ne za ka samu ladan wannan ziyara ɗin. Ka san ka yi tattaki ka je wurin ɗan uwanka musulmi saboda sadar da zumunci, idan akwai zumunci tsakaninku, don an ce zumunci mafi yawan mutane suna ɗauka kowa da kowa akwai zumunci. To ka iya cewa akwai zumunci na addini, wannan yana da faɗi. Amma da'imin aka ce silatul rahim, to ana magana ne akan wani wanda yake akwai alaƙa tsakanin ku ta jini, ka je ka sadar da zumunci da shi. Yau saboda shi yasa ake cewa rahim, akwai wata mahaifa ta haɗa ku ta wani wuri, shi ne abin da ake cewa dama silatul rahim. Amma sadarwa haka kawai ka sadar da mutum, ko saboda abota kun taɓa karatu tare, ko saboda maƙotaka, wannan ta ƴan uwantaka ce ta jini, to ita ma ana samun lada a kai. Wata rana wani mutumi ya fito zai je ziyarar dan uwansa na addini ko dai dan uwana sai wani mutum ya tsire shi a hanya yake tambaye sa ina zashi yace zashi wuri kaza ne wurin wani dan uwana sa zai kai masa ziyara ta sadar da zumunci to sai tambaye shi yace akwai wani abu ne da zaka samu na fa'idar duniya wanda dan shi ka tashi daga gidanka ka tafi wurin wannan mutumi kai ziyarce shi sai ce a ni na ziyarce shi ne kawai don Allah don in samu ladan Allah na sadar da zumunci sai ce to ni mala'ikan Allah ne Allah ya aiko ni in maka bishara cewa sakamakonka shi ne aljanna kuma za ka samu tsarewa daga farkon tafiyarka har dawo saboda me saboda ya tambaye shi akwai wani abu da kake tsammanin za ka samu abun wannan mutumin ya ce a'a kawai ya fito ne don ya je gaishe shi don Allah to irin wannan ziyarar da za ka je don Allah kawai ka je ka gaida mutum ku gaisa ba don komai ba zancen ya zama cewa wai ta shimfiɗa ce akwai wata alaƙa da kake tsammanin za ta zo ko wani abu zai fito bari ka je ka dan fara zuwa tukuna kafin daga baya ka yi tudu waɗannan ba za su shiga cikin wato abin da za ka sami lada a kai ba na'am ana yin ziyara dama don maslaha kana son wani abu gun mutum ka je wannan ba laifi ba ne in ka je domin wannan abu ne amma dai ka san cewa ba za a rubuta maka lada cewa ka je wato ziyara ta sadar da zumunci ba saboda ba da niyyar wannan ka je ba wannan shi ne babban bambanci tsakanin wancan da wannan haka ya kamata mutum a abubuwan da zai yi ko da ziyara ne kasance ya sa niyyar alheri ya yi niyyar don Allah a ciki sai shi kaga hatta ziyaratul jar wasilatul rahim da sadar da zumunci wa birrul walidain da kuma kyautata ma iyaye to har duk waɗannan abubuwan suna buƙatar ikhlasi kada ka ya zama cewa kana zama da iyayenka ka ne musu da'a ne kawai akan mabda'in nan da ake wasu suke faɗa cewa ai ka san lamarin iyaye gwanda a yi dai yanzu dai a lallaba su don a rabu lafiya kada ya zama wannan ne a bakinka kada ya zama kuma shi ne a zuciyarka ba magana a rabu lafiya ba ne al'asulu shi ne ka je ka yi musu ɗa'a domin wannan ɗa'a ga iyayenka wajibi ne ka ziyarce su wajibi ne ka kyautata musu ba wai kawai don kana son a ce ku rabu lafiya ba na'am ku rabu lafiya abun alheri ne amma zama asalin dalilin shine bautar Allah za ka je wajen kyautata ma iyayenka kun ga ce ikhlasi wata ma'ana ce mai zurfi mai kuma muhimmanci idan har ta kubce maka wajen aikinka sai ka rasa ladan aiki din Allah ya kyauta ana buƙatar ikhlasi a ciki wa hiya min ajallil ibadati kuma suna daga cikin mafi girman ibadoji وكل فعل يحبه الله ويرضاه واجب فيه اخلاص النيه duk aikin da Allah yake so kuma ya yarda da shi to wajibi ne a kyautata niyya a tsarkake ta ga Allah madaukaki mahma kana al'amul ko yaya wannan aikin yake duk muhimmancin wannan aikin to masu waya da kiɗa nan ga Allah a canza sautin kiɗa kana da dama su canza shi ya zama wani sautin ko zai taimaka musamman a masallaci ba daɗi a jiki da masallaci hatta fi janibin mu'amalati kasidbi bai bai'i wa shira'i ita kai ikhlasi yana nan ana buƙatar sa hatta a janibin mu'amaloli mu'amala ta yau da kullum ba ibada kawai ba ana buƙatar ikhlasi كالصدق في البيع والشراء كما يقول وجن واتو سيد سيروا لو كنت عندك كي تنكا سواني انا زوا اولين كاسيا كي كما كوكما كاجي كاسيا اولين واني تو كي غسكيا كفدي ابن نيكي شيني غسكيا انزا اسيا اولين كا ايه كدوم وانا ابو انتن بيكا شيني كذا da za a tambaye ka nawa ka saya don a ji ribar da za a baka ka faɗi gaskiyar abin da ka saya
ba laifi ka faɗi da amma ni a riba ga abin da nake so in za a iya baka a baka in ba za a iya baka ba shikenan amma kar kai ƙarya ka saye shi 400 ka ce ai 500 yake a gurina mutumin nan zai iya fasawa ba lallai ne ya saya ba ka faɗa masa gaskiyar nan wani jin kawai ka yi gaskiyar nan ya isa unwani a fuskar ka ya gane ya sai abin nan kila ma yadda ka gaya masa ɗin kawai zai baka ya tafi saboda duk ɗan adam yana son gaskiya ma'ana yana son a yi masa gaskiya ba yana son gaskiya yana so ya yi ba amma in an zo yi ne dama ake samun matsala a ce kai ne za ka yi gaskiya kai wani to a lokacin shaidan zai riƙa ƙoƙari mai zuga ka cewa to ga gaskiya fa idan ka faɗi gaskiyar nan za ka yi rashin za ka faɗi za ka kai ka yi ƙoƙari duk lokacin da za ka yi magana ya zama ka yi gaskiya ka faɗa mutane abin da yake shi ne suke tsammani za su je a wurinka ba abin da kai kake sha'awa kawai ka faɗa ba to yin gaskiya a wajen ciniki saye ko sayarwa yana cikin abin da yake buƙatar ikhlasi kuma yana cikin abin da lallai ka yi ikhlasi domin Allah akan sa kada ka ce bari in kyautata wa mutumin nan a wannan alaƙar da muke da ita yanzu ila ni ma inna jawinsa ina tsammanin kaza wannan ai mutane suna yin sa da yawa to ba za ka samu lada a wurin Allah na cewa kai wannan gaskiyar a mu'amalar inda za ka samu lada a wurin Allah cewa kai gaskiya a wannan mu'amalar shine idan ya zama don Allah kai aslan baka tuno wani abun duniya da kake so a gurin mutumin ba sakamakon wannan gaskiyar da zaka faɗa a'a kai gaskiya saboda wajibinka ne ka faɗi gaskiya kuma saboda kana son lada a wurin Allah ba wai saboda kana shimfiɗa wani abu ne da zai zo nan gaba wajen mu'amalar ku da wannan mutumin ba wani ce ka san mutane iri kaza din nan su masu son gaskiya ne to ka fara musu mu'amala da gaskiya yadda koyaushe zai zama kaza wannan duk daidai ne kai haka to amma ya zama cewa asalin abin da zai sa kai gaskiyar nan shine Allah madaukaki kun ga lallai ikhlasi wani al'amari ne wanda yake azizun jidda yace wa husnul mu'amalati zawjati haka nan kyakkyawar mu'amala da mata matarka kai mu'amala mai ita da kyau to wannan duk yana buƙatar kai ikhlasi wajen abin da zaka yi da ita ka gaya mata gaskiya ka kyautata mata ka faɗi magana mai kyau kar ka jiyar da ita mummunan magana ya zama cewa kana nuna mata ƙauna da soyayya da neman zaman lafiya duk waɗannan abubuwan fa kowanne ɗaya a ciki wajen mu'amala ka da matarka wanda ka ga mutum ne da kake zaune da shi daga safe har dare kuna tare sai idan ka fita wani abu ka dawo to a ce gaba ɗaya mu'amalar da za ka yi ka ɗora ta akan ikhlasi don Allah kake wannan mu'amala sai ka cewa alaƙarka da matarka tana kyau haka nan ita ma matar ya zama cewa tana da alaƙa da mijinta da niyya mai kyau Allah maɗaukaki duk sai ba su lada kuma ya sa alheri da albarka cikin mu'amalarsu yace wal ihtisab fi islahi al awlad wa ghayriha yace haka nan mutum ya nemi ladan Allah wajen kokarin da yake wajen gyara ƴaƴansa tarbiyyar ƴaƴansa ya gaya musu gaskiya ku yi kaza ku daina kaza abu kaza akwai alheri abu kaza babu alheri to duk wannan ana buƙatar ikhlasi a ciki ikhlasin nan zai taimaka masa sai Allah maɗauki ya sa wannan gyaran da yake so ya gyara yaransa su zama mutanen kirki sai Allah ya taimake shi akai sai ga yaran nan sun tashi da istiqama ba su taɓe ba muna roƙon Allah ya taimake mu ya qulu annabi sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa walasta tunfiqu nafaqatan ba za ka ci da wata dukiya ba ma'ana ka bada wani amfani na dukiyarka wannan ciyarwar tabtaghi biha wajha Allah kana neman yardar Allah a cikinta ma'ana kana neman fuskar Allah ma'ana kana son Allah madaukaki ya baka lada akan wannan ciyarwar da kai ka dauki wata dukiya ka bayar domin Allah ya baka lada to ba za ka yi wannan ba illa ujirta alaiha sai face an baka lada akai hatta luqmata kai hatta loma shine ita ce luqma lomar da take ta za'uha za ka sa ta fi mra'atika a cikin bakin matarka hatta lomar da za ka ɗauka ka sa wa matarka a bakinta to wannan idan ka yi niyya ka sa ta domin Allah ka yi wannan to duk akwai ladan da za a baka wannan fa idan maganar ka ɗauka da hannun ne ka sa
to ladan ta yana da bambanci da ladan sayowa abincin da kayan abinci shi wancan daban shi kansa wannan ihsanin ka dauka ka sa a baki idan kuma an ce abinda ake nufi da wannan shine shi kansa dai abincin da zaka sayo ka ba iyalinka su ci to kowanne dai idan aka yi ikhlasi akwai ladan da za a samu kaga idan mutum ya fahimci muhimmancin ikhlasi zai ga ashe a rayuwarsa duk wani motsi da zai yi to akwai lada da zai iya samu a ciki kaga shi yasa malamai suke cewa babu ibadar da tafi kyau da dacewa irin ibadar malami ko mun fahimci abin da ake da malami ba wai malami kawai sai lalle mai karantarwa ba ma'ana wanda ya san abin da yake addini mai ilimin addini za ku taru gaba ɗaya za ku ci abinci a lokacin da kuke cin abincin nan kowa kawai yana kokari ya cika cikinsa ne shi kuma mai ilimin addini abinda zai yi wajen cin abincin nan kafin ya fara abinda yake hararowa niyyarsa shine ya ci abincin nan domin Allah ya sa masa albarka a ciki ya amfane shi ya gina masa jiki don ya je ya bautar Allah mun fahimci wannan akwai bambanci ko babu sai ga cewa na wannan akwai lada na wancan ka kawai ya cika ciki ya tashi ya amfani duniyarsa in an jima in ya je bayan gida ya juye shi shike na magana ta kare shi kuma wancan sai da aka rubuta masa lada a kai saboda me ya san wannan ma'anar kuma ya hararo ta ya yi niyyata a lokacin da yake cin abinci to haka nan kowanne abu ko tafiya ce ko zama ne za ku tattauna ila wani zai ce bari ya je majalisar nan niyyarsa shine ya faɗi wata kalmar alheri ila mutane ne da da'iman in an zauna ana yawan giba ana tattauna akan mutane sai ya zama shi ya zo ne a rannan don ya zauna a wurin don ya faɗa musu wata kalma guda ɗaya ko wani hadithin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda zai hana musu irin wannan abu zamansu da nasu akwai bambanci ko babu to haka ne ka kwatanta akan kowace mu'amala za ka ga mutum yana aiki zahiri to abinda ke sa aikin nan nasa ya zama akwai albarka a ciki akwai alheri a ciki Allah ya karba ko bai karba ba to yana alaka da wannan zuciya ne shi yasa da'iman ake cewa mutum ya harari da'iman ya kiyaye zuciyar nan ya kyautata ta in har ya zama alakar ka da Allah a wannan abinda Allah ya halitta ya sa a gefen hagu na kirjinka wato wannan zuciya ya zama tana da kyau to hakika ka samu babban rabo kai ne mai sa'ada amma in ya zama baka kirinci kawai mutane kake so su kalle ka da kirki su yaba maka to gaskiya an shiga uku mutum ya kwatanta ya gani ikhlasi yana da wahala kwarai da gaske amma ka gwada Allah maɗaukaki kuma ya sa albarka a zukatan dukkanmu baki ɗaya yadda zai zama cewa shi kaɗai ya mallaki wannan zukatan namu babu rabon kowa a cikinsu yawwa yake cewa muttafaqun alayhi wannan hadisi bukhari da muslim suka rawaito yace fa kullu amrin yuhibbuhu Allah wa yardahu yani nana ta mana kai bari ka ji kowanne aiki dai da Allah yake son shi kuma yarda da shi min al aqwali ko aikin nan na magana ne magana iri biyu ce akwai magana ta harshe akwai kuma magana ta zuci ko to da ta harshen da ta zuci dukkansu a kyautata su al'amalul qalbiyya gaba ɗaya suna shiga cikin nan itikadin qalbi aiki ne amma qaulin zuciya mutum ya sarƙaƙa abubuwa a zuciyarsa shi kuma qauli ne malamai suna bambanta abubuwan nan a babin magana ana yin magana da zuciya ana yin magana da harshe misalin magana da zuciya ai da harshe ita ce faɗin la ilaha illallah kowa ya ji ko magana zuciya fa daga ciki akwai niyyarka ka faɗi abin da za ka yi ka faɗi alheri ka riƙa sarƙaƙa tunanin alheri kaga idan mutum ya yi tunani mummuna a zuciyarsa hatta ko da ya kai ga saɓon Allah babba ko kuma ya kai ga tunanin wani mummunan tunani akan Allah maɗaukaki ba wani lokacin mutum yakan samu kokonto ba a zuciyarsa yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake gaya mana cewa zaka samu mutumi wata rana yana tuntuntuni ta tunani har ma ka ji shedan ya zo ya sarkaka masa wasu abubuwa na tunani to shi Allah ma ya yake ne da aka ce shine huwal awwal wal akhir to kuma an gama komai din to ya zai zama can a sama da yace ya daidaita akan al'arshi ya yake sai kai ta tunani cikin abun da wata ran ma sai shedan ya zo ya ce maka kai kace ma ba ma shi mana babu Allah ai mutum wani lokaci yana wannan tunanin har ya kai ga irin wannan babban matsalar ko to kun san abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akan irin wannan cewa wannan abin da kake tunani har kake tsoron ka auka cikin sako babba yace wannan shine ainihin imani ma'ana ka rika tunani akan Allah sai ka ji kana razana kana kai bari in bar wannan tunanin to ai imanin naka ne yasa kake tsoron kar ka fada ciki to wannan irin sarkafa-sarkafan a zuciya suke idan mutum ya aikata su ko da sun kai tunani akan Allah irin mummunan tunanin nan to ba a rubuta maka zunubi mun gane wannan amma idan kai tunanin alheri da niyoyin alheri a zuciya kaga baka aikata ba baka faɗa ba to su kuma za a rubuta maka wato alheri da lada ko da baka aikata ba amma mummuna idan ya zo a zuciyarka ba tare da ka aikata din ba sai ka kai shi kawai a zuciyarka rika tunanin sa to wannan ba a rubuta maka zulmi har sai ka aikata kun ga wannan wata rahama ce babba ta Allah subhanahu wataala Allah ya kara tabbatar da zukatan mu idan da a ce komai kankancin tunani a zuciyar mutum ana kama mutum da shi da an shiga uku dan kowa a zuciyarsa baka san irin abin da yake faɗa ba to sai ka fito kai furucin sa ko kai aiki sannan a rubuta maka amma in alheri ne to za a ci rubuta maka shi kaga shi wato kofar ladan nan yawanta yayi yawan da yafi tunanin mu Allah sa mu dace yace haka an wannan misalin ayyukan baki kenan wato fadin maganar baki da maganar zuciya yace wal a'malu zahira wal batina da kuma ayyuka su kuma ayyukan nan wato da aqwal gaba wannan sifar az-zahira wal batina gaba daya siffa ce ta al aqwal wal a'mal ma'ana akwai ayyuka ko maganganu na baki akwai kuma na boye to haka nan ayyuka su ma na bayyane da kuma na boye to duk waɗannan suna buƙatar kamar tawakkalin daga Allah menene ai kaga ba magana bace ko yawa dogaro da Allah madaukaki a zuciya yake ka ji cewa baka buƙatar kowa Allah madaukaki kawai kake buƙata ya baka abin da kake so to wannan shi kansa wato aiki ne daga cikin ayyukan zuciya akwai littafi na Sheikh Islam Ibn Taymiyyah da ya samu suna At-Tuhfatul Iraqiyyah fil A'mal al-Qalbiyyah yana da muhimmanci kwarai a wannan babi wato tsaraba ta Iraki wajen ayyukan zukata ayyuka ne na zukata mana duk abin da yake a zuciya ake aikata shi irin wannan su tawakkali da tsoron Allah madaukaki da dogaro gare shi da koma zuwa gare shi da tuba da kaskantar da kai to duk irin waɗannan zaka ji ma'anoni masu muhimmanci a cikin su yana da kyau karanta irin waɗannan littafai din mai son ya bude da'a wannan babin ya rika karanta littafan Ibn al-Qayyim dalibin Ibn Taymiyyah yana mai da hankali sosai wajen irin waɗannan abubuwan da na kyautata da kuma gyara zukata wato gaskiya ɗan uwa abin da yake so in ba mu shawara a kai addini nan ba zai yiwu ba wallahi sai da gyaran zuciya ne duk yadda kake tsammani addinin ya wuce yadda kawai wasu suke tsammani yayi alwala kawai ka go masallaci ayi sallah da kai shikenan ahlus sunna ka je gun wa'azi gaskiya wannan baya wadatarwa alheri ne alhamdulillah amma kuma ba shi kadai ne alheri idan zuciyar nan bata tafi gurin Allah shi kadai ba to gaskiya akwai sauran abu kuma shi rashin wato haduwar aikin gabubban su zama tare suke daidai da zuciya yana cikin sababin da yake jawo mana manya-manyan ko mafi yawan musibin da muke fama da su Allah madaukaki yana hangen daiwa daga zukatanmu akwai abubuwa haka na cututtuka da ba daidai suke tafiya ba da hasada da gunafinci da yunkurci da wata manufa daban ba Allah ba duk waɗannan abubuwan Allah ya san in akwai su in babu ina fata babu su to amma irin waɗannan abubuwan su ne manyan masifin da suke lalata aikin ɗan adam baki ɗaya ka gyara zuciyar nan ta nufi Allah maɗaukaki shi kaɗai ya zama babu wani dan adam da yake da rabo a cikin abin da kake aikatawa, kawai Allah kake tunani da safiyar ka zuwa yammacin ka, to Allah sai ka samu zama lafiya. Kar ya kasance a zuciyarka akwai wani tunani na ko ka dada dama wani akan wani abu, tunaninka da'imin ko da dada dawa wani ne to ka sa shi don Allah, kana so ka dada dama masa don ka samu lada, amma ba kawai don aikinka da ake samun lada a kai ka yi shi domin wani ya ji daɗi ba, kar ka bari a samu wani. Hakanan kar ka yi wani abu ko ka bar shi saboda ko hasadar wani ko kuma ƙoƙarin ka nuna kafi wani, irin waɗannan abubuwan duk cututtuka ne da suke lalata mana. Fitowar ka ka zo masallaci yau a ganka sha'awa kake a ganka har fitowa kake ko kuma ka yi magana don a san yau ka zo, duk waɗannan abubuwa fa zaka ga kaman abu ne mai sauki, wallahi lalata aiki yake gaba ɗayansa. Allah ba zai baka ladan wannan aikin da ka zo yi, don haka ya kamata daga farkon fitowarka zuwa gida, me yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda ya fita zuwa masallaci kuma sai nanata cewa bai fita don komai ba sai zuwa masallaci din, shine aka rattaba cewa za a bashi wancan lada na zuwa salatin jama'a. Amma wanda ya zo don wata manufa ko don sarkin garin ya ganshi ko kuma wani a wurin da ya ganshi ce kai wani fa masha Allah ya zama mutumin kirki, ko shi in baya fa zuwa wuri kaza din nan sai ya dauka ma shi fa ba ahlus sunnah bane, kaga idan wannan abin shi ya koro shi daga gida fa to Allah madaukaki ba zai bashi da ladan taku da ladan magana da ladan meye da ladan zaman da duk abin da ya aikata, Allah ba zai bashi saboda ya fito ne dan a ganshi. Kaga wannan abu mu ai ba za mu sani ba, ko ba haka bane, kai da kake mu'amala da shi baka sani ba, amma Allah da ya halicce shi wanda yake gaba daya zukatan halitta gaba daya ta taqallabu baina asabihi subhanahu wa ta'ala, ya san zuciyar kowa. Ku duba idan shaitan ba shi ne halicce mu ba, amma na shiga zuciya ya san me kake yi, to ina ga mahalicinka a zuciyarka zai shiga sai ka je yana sarkafa maka wasu abubuwa, kai niyyar ka sai ka je yana bata maka, shaitan kenan fa. To kaga ashe wanda ya halicci shaitan wanda ya baka ita zuciyar, ya za a yi wanda ya baka abu ya zama cewa bai san abun ba? Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir, ai ba zai yi ba. Wanda yake ya yi halitta to lalle ya san abin nan da ya halicce shi, ya ɗauki zuciya ya cusa maka a cikin ƙirjinka, to ya san abin da yake ciki. Kamar wani wakili ne ya sa da zai riƙa hararo duk abin da kake shi zai riƙa gayawa Allah maɗaukaki, ba wai don Allah bai sani ba. Don haka ya kamata ka gyara wannan abu, ka gyara zuciyarka, ka tsarkake ta, ka yi nufin Allah da duk motsin da za ka yi, bakinka ya motsa ka faɗi wani abu to ka yi nufin Allah a ciki. In ba haka ba kai shu la ilaha illallah. Ku ruka karanta littafan malamai da suke magana akan wannan irin babin, wallahi mutum zai kara sassauta abin da ke samu a zuciyarsa, ya ji daɗi, ya kusanci ubangijinsa, kuma zuciyarsa ta kara wato sirran cewa. Shi yasa ake rubuta wasu littafai ko wasu babi a cikin kutubul hadith, ake ce musu kutubur raqa'iq, ko الامام البخاري اسكن صحيح البخاري انا ده كتاب الرقائق مي رقائق ابوبون ده سكي سا زوجيا تي سني ترازنا تتوسسا كان سن دان ادم اذا كبر شي بوشهو زوجيا تانا كاي شيغا واتو لالاتا ايكي تانا كاي شيغا كوما شيغا سابن الله جن لا اسامو قسوه القلوب zuciya a ce ta kaikashe ta bushe ba ta jin wa'azi. To idan kuna karanta littafai ko maganganu da suke shafar raqa'iq da suke tausasa zuciyar mutum zai sami waɗannan abubuwa ɗin ya zama su ne masa kyau. Allah ya kyautata mana abubuwanmu zahiri da batini. Ya ce to duk waɗannan abubuwa ɗin, duk wani al'amari da Allah yake son sa kuma yarda da shi, magana ce ko aiki nan na zahiri ko batini, magana nan ko zahira ko batina, fa huwa ibadatu, to ibada ce. Shi yasa malamai suka sa wannan abin da aka faɗa shine ma ta'rifin ibada. Da za a tambaye ka me ta'rifin ibada, me definition na ibada, ibada mecece ibada, me za ka faɗa? To shine wannan, kullu ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-a'mali wal min al-aqwali wal a'mali adh-dhahirati wal batinah. Duk abin da Allah yake so, ko magana ko aiki, a bayyane ko a buri, wannan shi ake nufi da me ibada muri yanzu ko zai haddace mana tarihin ibada duk abinda Allah yake so kuma ya yarda da shi magana ko aiki a boye ko a bayyane wannan shine ibada ku yi da wata lamari tambaya a haddace da larabci ko a bashi da Hausa to din dai mai larabci ya haddace da larabci mai wanda bai iya ba kuma ya haddace da Hausa اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة يو سيسي وواجب فيها الإخلاص تواجبيني أي إخلاصي أكين إلو منن إبادة بمعنى دي أبن ديك إبادة دي كنا سلا دي أكين تو إدم بك إدم ألا بألا بدي باك لا دم وإن دق الأمل هو دا أيك يازم تنك أن ياسيرنك دقيق شيء أبن أكين من دقيق إنا جنا فسر منه a wannan darasin wata rana tun ranar farko nan ce da ƙiƙi ana nufin abin da yake siriri ba ka ganin sa sosai ba da ƙiƙi ma'anar Hausa wanda yake baya fahimta ba yawwa shi yasa ke cewa wa in daqqal amal ko da aikin nan yayi kankanta ya zama siriri kwarai da gaske na to nan za mu zo ta babbar magana malamin yace ma huwa al-ikhlas to ikhlas nan da muke tarance a kansa meye shi ne matukuna menene ikhlasi ka tsarkake aikinka domin Allah malamin yace dabitul ikhlasi ka'idar fahimtar ikhlasi abinda ake nufi da ikhlasi ta'rifinsa dabtin sai da zamu rike shi shine an takuna niyyatuka fi hadha al-amal lillahi la turidu biha ghayra Allah la riya'a ولا سمعة ولا رفعة ولا تزلفا عند أحد ولا تترقب من الناس مدحا ولا تخشى منهم قدحا فإذا كانت نيتك لله وحده ولم تزين عملك من أجل البشر فأنت مخلص أبن أجي نفي لإخلاصي يزمني يركع أولا أيكن ذاك أيكتا تدن ألت ألا كوي كيسو ya baka lada akai la turidu biha ghayra Allah baka nufin wani Allah da wannan niyyata Allah kawai kake nufi la riya'an baka nufin riya menene riya riya me kenan oh ka nuna wa mutane aikin ka dan su yaba maka ko yawwa ka nuna mutane su ce ah wani lalle masha Allah mutumin kirki ka aikata wani aiki domin wani ya gani ya yaba kaga me aka ce domin wani ba domin Allah ba wannan shine bambancin su tun daga maganar ta'rifu in kai don Allah to shikenan ba riya bane in ko kai don mutum ya gani to kai wato domin wannan mutumin din kuma ba kai don Allah ba sum'atan ba kuma don jiyarwa ba riya shine a gani sum'a kuma a ji ma'ana kai domin mutane su ji ko ka bada labari dan a ce a ai an ji wane ne yake kaza wane ne yake kaza wane ne yake kaza wala rif'atan hakanan baka ne baka yi domin daukaka ba shine rif'atan a daukaka ka a ce ka ashe dai ma wane ma dai masha Allah yana cikin manyan mutane tunda ka gan shi kaza da kaza da kaza wala tazallufan inda ahad ko neman kusanci zuwa ga wani shine tazallufan neman kusanci neman fadanci kana fadan abu domin wani babban mutum ya yarda da kai ko shugaba ya amince da kai ya je ka kai masa zancen wane ko kuma ka kalli abin da yake so ya zama kullun zancen ka anan yake domin kawai ya yarda da kai to wannan shine tazallufan inda ahad wurin wani wala tatarqabu minan nasi madhan kuma kada ya zama kana sauraron kana kirdadan kana fatan kana neman kana buƙatar wani yabo daga mutane ko ya abin yake kada ya zama cewa kana yin wannan aikin domin mutane su yaba maka wala takhsha minhum qadhan ko kuma kana aiki kana tsoron wai mutane za su soke ka dan tsoron a soke ka sai ka ƙi yin aikin kirki wannan shi ma duk yana cikin waɗannan abubuwa da suke bata ikhlasi yace fa idza kanat niyyatuka lillahi wahdahu in yadama niyyarka ga Allah kawai take shi kadai wa lam tuzayyin amalaka kuma baka kawata aikinka min ajlil bashar domin mutane ba baka kawata aikinka domin mutane su ce ah kai wani fa ya iya ba in kana karatu ka fahimci cewa akwai mutane kusa da kai ka kara kyautata karatun ka rera shi ka kyautata shi irin wanda ba inda kai kadai ne a cikin gida ba irin sa kake yi ba dan kawai ka zo gaban mutane ne kana so ka riƙa nuna kai yanzu wani ne ko kuma tafiyar ka ma kana wata kafafa to duk waɗannan abubuwan Allah madaukaki sai durƙusar da mutum ya lalata masa aiki Allah ya ce mu yace to idan kana yin wannan abu dan Allah kake yi baka kyautata aikin wai domin mutane su yaba to fa anta mukhlis to a lokacin ne kake mukhlis mun fahimci me ake nufi yanzu da ikhlasi yana da sauki ko yana da wahala yana da sauki gaskiya ba shi da sauki to wannan rashin saukin nasa shi yasa yake da bukatar ai ta nan na gawa mutane a faɗa musu su yi tunani ya zama cewa ka duk lokacin da zaka motsa kai wani abu wallahi ka yi kokari ka tuno cewa babu abin da kake so a cikin wannan abun sai yadda Allah madaukaki kowane irin motsi ne idan ka samu wannan to shine fa ka samu babban rabo shine zaka samu sa'ada in babu shi babu sa'ada la a duniya la a lahira kun ga abin yana da wahala kuma yana da wahala mu ji tsoron Allah madaukaki mu koma mu bauta masa shi kadai wannan shine fa tauhidin nan da ake tananatawa mu yi tauhidi wallahi anan yake niyyar Allah din nan shi kadai ba kowa a zuciyarka babu bukatar yabo babu bukatar komai to wallahi shine imani shine tauhidi kuma shine zaman lafiya da Allah madaukaki Allah ya samu dace malamin yace gabe sai yaqulu al-fadail ibn iyad فضيل بن إياد وندك تكين تابعيني ينا سوى العمل لأجل الناس شرك كي أيكي دمتاني شركاني سيما مكة والله شركاني ون وترك العمل شيكم بلين أيكي كتب ذاك إبا لأجل الناس domin mutane shi ma riya'u riya ne wal ikhlasu an yu'afiyaka Allahu minhuma ikhlasi shine Allah ya kubutar da kai daga daya daga wannan abubuwan guda biyu kowanne daga ciki ya zama baka yi don mutane ba baka kuma bari don mutane ba in kai don mutane to kai don Allah kai don wani kai me kenan shirka in kuma ka bar aikin don mutane kaga ba ka yi aikin ba ko ba haka ba don haka ballantana a ce nan ka yi don Allah kuma ka yi don mutane don kai ka sha wahala wannan ɗin shi ne riya ka sa ko su mutane wai ita kan shi kansa ikhlasin wasu suna yin riyarsa mun fahimci abin akwai wasu mutane wato musamman a gefen malaman da suke zurfi wajen ɗariƙun sufaye daga cikin abubuwan kasan wasu suna shiga harkar sufanci saboda me wai saboda gyaran zuciya wasu suna cewa abin ma da ake nufi da sufanci shine gyaran zuciya ya zama ka kai matuƙa wajen ikhlasi yadda da huzurin mutane da giyabin su duk ɗaya ne a gunka wannan a zuciya abin don Allah mutum zai wannan daidai ne ya zama cewa da ɗan adam a nan gurin da babu ɗan adam to a wurinka duk daidai ne ma'ana Allah kawai kake hari ya kalli zuciyarka kuma ya baka lada akan abin da zaka aikata kaga ashe wannan abin alheri lokacin da zaka aikata aiki baka damu ma akwai dan adam a wurin ba daidai ne wannan ko ba daidai ba abin alheri saboda dai da idan kana tunanin akwai dan adam kila wannan abin zai sa ka kyautata aikin domin dan adam din ya yaba to wanda ya kai matukar ikhlasin sa ya kai bai damu ba bai ma kula ma akwai dan adam tare da shi ko babu ba kawai Allah ne a zuciyarsa to wannan ya kai matuƙa a ikhlasi to wasu sufaye garin su kai ga wannan sai ya zama cewa shi kansa irin wannan ikhlasin suna yin riyarsa misali akwai wasu mutane a cikin asubanci firka ce ta sufanci ana ce musu almalamatiyya kun taba jin wannan kalma almalamatiyya malamatiyya wata firka ce a sufaye wai yan azarge su wasu sha'awa suke ka zage su wai zagin nasu da zaka yi alama ce wata cewa to su mutanen Allah ne shi yasa sai ka ga wai mutum sai ya tashi yana zaune misali malami a kofar gidansa yana zaune da dalibai ana karatu sai su shirya da wata mata sai ta fito daga gidansa an san ba matarsa bace ce yana da irin ɗakin nan na nasa shi kadai wanda ba zuwa cikin gidan
kun ga wannan menene kokari ne wajen ayi mubalaga wajen nuna wa mutane mai ikhlas to kaga kenan ikhlasin shi ma an yi riya da shi haka mutum ya ji tsoron Allah baka bukatar ka fito da wani abu wai har a sa maka wani suna wai malamatiyya malamatiyya wai ko kawai sha'awar kike mutane su zage ka ko kai rika cewa wai ai ku a wurin ku kawai da batsuni kuke aiki ba ruwanku da zahiri ko yan zahiri ku ne kuke ganin muna yin kaza a mu ba kaza muke yi mu ba ma tare muke da ku ba muna can kawai muna halalar Allah kawai muke mu can muke amma kuna nan kuna ɓata lokaci to duk waɗannan abubuwan suna daga cikin abubuwan da sukan kai mutum zuwa ga halaka ya raba shi da Allah ya zama cewa daidai din da za ka yi shine ya zama alaƙarka da Allah zahirinka da batininka kawai Allah baka buƙatar mutane ko su yaba maka ko su zage ka ya zama cewa Allah kake so ya yaba maka shi kuma Allah yana amfani da batini ne ma'ana wannan batinin naka na can cikin zuciyarka mai kake nufi to da shi yake aiki ba ruwanka da zahiri zahirin zai zama wani abu ne na misali idan kayi domin Allah madaukaki ka nuna mutane misali ko makamci wani Allah madaukaki ya sani dan ka kokari dai a takaice ka gyara zuciyarka kar ka zama kana neman kawai ayi ba ma din ko ma kar ayi ba maka din Allah ya kyauta sai ce fa akhlis jami'a amalika don haka ya bawan Allah ka kyauta tsari wato ka tsarkake dukkanin ayyukanka lahu subhanahu wa Allah madaukaki wala tatafalla li ahad kar ya zama kana kwadayin wani wato ya baka wani abu ko ya ba maka wa adkhil nafsaka fi qawlihi ta'ala kasa kanka cikin fadin Allah madaukaki da yake cewa qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin ma'ana ka dauki zuciyar nan taka ka sa ta cikin wannan layi cewa lalle sallata da yankana da wata ko da duk ibadata da kuma rayuwata da mutuwata to ga Allah suke ubangijin halitta haka nan to ka ce da zuciyata gaba ɗaya ka ɗauke ta ka tura wa Allah maɗaukaki sai abin da yake so shi za ka yi mun bauta wannan abu ka fahimci wannan ku shine ka fahimci musulunci zuciyar nan da Allah maɗauki ya baka ka ɗauke ta ka miƙa wa Allah ɗin wa man aslama mai afitin wajhahu lillahi wanda ya miƙa fuskarsa ma'ana ya ɗauki rayuwarsa gaba ɗayan ta yi wa Allah baya komai sai abin da Allah yake so to wannan shine fa musulmi shine mu'mini Allah ya sa mu cikin salihan bayan yace la sharika lah babu abun tarayya gare shi wa bidhalika umirtu kuma inda wannan aka umarce ni wa ana awwalul muslimin kuma ni ne farkon wato musulmi shi manzo sallallahu alaihi wasallam ke ni lahu awwalul muslimin man da Allah sallallahu alaihi wasallam shine awwalul muslimin ko akwai wasu musulmi kafin su a wannan ne a wannan al'umma to irin waɗannan maganganun da za ka ji sai ka tsaya kana tunanin me za ka ce a kansu shi yasa malamai suka kasa mana suka ce musulunci iri biyu ne akwai musulunci am general musulunci bigar da nazar an shari'a ba tare da kallon shari'o'i ba musulunci generally gaba ɗaya wanda ma'anarsa a bauta wa Allah guda ɗaya to wannan dukkan annabawa da mutanen da suka yi imani da su musulmi ne kun ga shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira annabi Ibrahim mene ne
ولكن كان حنيفا به مسلما هاجن بعد ما باك ده يكو كتي tunda an ce nan annabi sallallahu alaihi wasallam shine awwalul muslimin kuma ka zo ka ce ah ga kuma annabi ibrahim ya za a ce shi kuma shi ma muslim aka ce masa to ya abun yake tanaqudi ne a qur'ani to fada walwala ne a qur'ani to ba fada walwala bane abinda ake nufi musulunci al'am general musulunci akwai kuma musulunci wanda yake khas khas ne special musulunci na musamman don nan musamman din nan in aka ce musulunci na musamman to shine na Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo mana da shi shine na karshe shari'ar karshe kenan general musulunci kuma shine wanda ya shafi dukkan annabawa baki ɗayan su kaga kenan ashe ba a samu tufa da warwara ba yau me bambancin wancan musulunci da wannan bambancin shine a shari'a shari'ar wancan daban shari'ar wannan daban amma bautar Allah guda ɗaya duk ɗaya ce yadda annabi ibrahim ya bauta wa Allah shi kadai to haka annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bauta wa Allah shi kadai amma irin sallar da annabi ibrahim yayi da irin azumin da yayi da irin sauran ibada da yayi ba irin ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi ya zo mana da su mun gane wannan yau bambancin a shari'o'i ne abu kaza halal ne abu kaza haram a wannan addinin a wani addinin to ba haka bane kun ga wannan namu musulunci shi yasa ake ce masa musulunci khas wancan kuma musulunci ne am mun gane shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-anbiya'u abna'u illatin su annabawa yan uba suke sune abna'u illatin yawa uwar kowa daban amma uban su daya uba daya ma'ana ana nufin mai addinin su iri daya ne Allah daya ake bautawa amma kuma uwar kowa daban ma'anarsa shari'ar kowa daban akwai abubuwa da aka halatta a wancan addinin ba a halatta a wannan ba wasu haram ne a can wasu kuma ba haram ba ne a nan kun ga kenan ma'ana bambancin shari'a shi ake kallo yawa don haka annabi sallallahu alaihi wasallam an gaya masa ya ce wa ana awwalul muslimin ma'ana a wannan al'umma a wannan addinin da ya zo da shi daga Allah mun gane wannan ita ne tafsiri wannan tafsirin sai kai shi in ba ka mutane in wanda suka karanta wadancan irin ayoyi za su irin wannan tunanin akai afarul ikhlas mun ci gaba ko a tsaya haka lokaci da sauran ko menene tasirin yin ikhlasi ikhlasi yana da wani tasiri shine ma'anar afar alamun gurbin da zai bari tare da mutum in yana yin sa idza qawiya al-ikhlas lillah idan yi don Allah yayi karfafa a zuciyar mutum lillahi wahdahu fil a'mali a cikin ayyukan mutum irtafa sahibuhu to mai wannan aikin zai daukaka zai dago Allah zai daga shi ila a'ali darajati zuwa ga mafi girma mafi daukakan darajoji zai zama mutum yana cikin salihan bayin Allah yaqulu Abu Bakr ibn Ayyash wani daga cikin malaman Sham ne cikin marwayatan hadisai Abu Bakr ibn Ayyash yana cewa ma sabaqana Abu Bakr Abu Bakr radiyallahu anhu bai riga mu bi kathiri salati wala siyami saboda yawan bai zama ana ce masa daga cikin as-sabiquna al-awwalun bai gabata ya riga mu samun alheri Allah ya daukaka shi fiye da mu ba saboda kathiri salatin yawan sallah bane da azumi ba ba yawan sallah da yawan azumi ne ya daukaka sayyidina Abu Bakar ya samu wannan matsayin da ya samu ba a wurin Allah subhanahu wataala da wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar bin Ayyash yace walakinnahu al-imanu amma abinda ya daukaka a wurin Allah saboda shi shine imanin nan wa qara fi qalbihi wanda ya tabbata ya samu mazauna darandam a zuciyarsa wan nusu li khalqihi da kuma kokarin ba wa halitta haƙƙinsu shine abin da ake nufi nusu li khalqihi nasiha anan ba ana nufin wa'azi ba ana nufin ka bewa abu haƙƙinsa mun gane yace saboda aikin Abu Bakar haka da'iman yake to wannan shi ya daukaka shi ashe kenan ikhlasin Abu Bakar ga Allah madaukaki ya fi na sauran mutane yake sa manzo Allah subhanahu wa ta'ala cewa da za a tare imanin al'umman nan gaba ɗayanta duk al'ummar al'ummar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ake nufi ba dukkan mutanen da suke bauta wa Allah har annabawa daga baya ba, domin annabawa gaba ɗayan su sun fi Abubakar. Abubakar ba annabi bane, duk yadda muke ɗaukaka matsayinsa, to muna ɗaukaka ne gwargwadon yadda nassin Qur'ani da nassin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ɗaga shi. Ba ma kai shi matsayin Allah, mu ba mu yadda ba, ko matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ma kai shi, bai kai annabi ko guda ɗaya daga cikin annabawa ba. Amma bayan annabawa to kuma babu waɗan adam da ya kai Abubakar radiyallahu anhu daraja. Wannan shine adalcin musulunci na fara mun fahimta. To abinda ya ɗaukaka Abubakar ya samu wannan matsayin, wallahi yace ba wai yawan sallah bane. Yawan sallah ana son yawan sallah da yawan azumi, to amma abinda ya kai shi imanin nan da ya tabbata a zuciyarsa, ya gamsu da duk abinda Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi, baya kokonto ko kadan. Wannan shine abin da ya kai shi wannan matsayi din, da kuma nushi da yake yi ga mutane, wato ba kowane abu haƙƙinsa. Ma'ana yin musulunci da zuciya gangariya mai kyau shine ɗaukaka shi. Kaga kenan, ashe in kana son ɗaukaka a wurin Allah ba abin mutane ba, to zuciyarka ya zama ka sallama ta zuwa ga Allah gaba ɗaya, kamar da zuciyar Abubakar radiyallahu anhu take. Ni ba ku gani kaɗan ne abin da za a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, kaji an ce tare da Abubakar suke, haka ne ko ba haka ba? Za ka ji kharajtu ma'a Abubakar wa Umar, kharaja an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu Abubakar wa Umar, ya je wuri kaza tare da Abubakar da Umar, sun je wuri kaza da Abubakar da Umar, sun zauna a gindin bishiya an yi kaza an yi kaza an yi kaza. Ko musiba ce ko daɗi ne ko alheri yake samu su ko sharri, za ka gani tare yake samu su. Da haka waɗannan bayan Allah ba ƙananan mutane ba ne, Allah ne ya zaɓe su su zama abokan wannan annabi da ya fi kowa daraja. Kaga kuwa Allah na ɗauka ya zaɓi mutum ya zama aboki ga annabinsa, to gaskiya ba zai yiwu aboki ne ga wani shi, wannan ba ta ɗauki. Akwai tuhumar Allah maɗaukaki a ce ya aiko manzo da ya yadda da shi, yake yadda da ya zo ya kawo wannan saƙo, sai kuma ya haɗa shi da wai taron munafikai, taron ƴan iska, taron marasa gaskiya, taron masu son duniya, taron masu son mulki, kuma da masu addini shi ake faɗi. Wallahi wannan cuta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi ba ƙarama ba ce, cutar annabi ne. Ka dangana masa irin wannan, a ce duk wanda suke tare da shi mutanen banza ne, lalatattu ne, mulki suke so. Kuma a cikin littafin Allah gaba ɗaya ba mu ga wannan abu ba. Mu kiyaye wannan irin aƙidun, wallahi suna rasa mutum imaninsa ya zama ya ƙaryata Allah, ya ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, garin wai ya kare wasu daga cikin halitta wanda su ma suna da haƙƙi a wurin Allah, a ce wai yana tsammanin akwai wani saɓani ne ko wata ko wani faɗa ake yi wai ba tare ake tafiya ba da Ahlul Bayt da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wai wani abu ne daban, ba abu ne daban ba. Ka koma tarihinsu ka karanta, za a gani tare suke kansu ɗaya duk ƙarƙashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, tarbiyya ɗaya ce, ba zai wuce raba kansu, za ka duk suna son junansu. Akwai littattafai da aka rubuta a wannan ɓangaren, kawai mutum yana so ya karanta ya ga alaƙoƙi tsakanin sahabbai da Ahlul Bayt, musamman na abin da ya shafi auratayya da suka yi da juna. A wannan babin kawai ya isa nuna maka cewa babu wani abu tsakaninsu, banda auratayya akwai sa sunaye. Kusa a cikin jikokin Husaini akwai Aisha, yanzu ga su wanda waɗanda suke cewa suna son Husain suna zuwa suna canza sunansu. Ka je jami'o'i nan a Najeriya sai ka ji wata yarinya sunanta Aisha tana karatu, wai ta je ta canza sunanta, har an je an yi Aisha. Ya tashi ya je gun Ali ibn Abi Talib ya ce ya bashi yarsa aure sunanta Ummu Kulthum, dan ya ji yana da alfaharin, yana da dangantaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, saboda san manzon Allah ba saboda kinsa ba. Ali ya ɗauka ya bashi, suka haifi ɗa, babban ɗansu Zaid ibn Umar ibn Khattab, kuma Fatima ce ta haifi waccan Ummu Kulthum ɗin, ba wata bace. Ali ya auri mata da yawa wajen 19 a rayuwarsa, daɗewar da ya yi ai ya haifi 'ya'ya kai wajen 19, daga cikinsu akwai 'ya'yan Fatima, akwai wanda ba 'ya'yan Fatima ba. To wannan Ummu Kulthum ɗin 'yar Fatima ce, Fatima 'yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma Umar ibn Khattab aka bashi aurenta da yardar Aliyu ba da bin ƙarfi ba. Kesa su saboda mugun nufi a cikin littafansu suka ruwaito wai in ji Ja'far Sadiq wai yana cewa wai zalika farjul musibnahu, wai wannan wani farji ne da aka yi mana kwacensa. Ji wannan irin magana, saboda sun kirkiro wannan addinin sun sa wai tsakanin sahabban annabi da kuma gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gaba ce kawai babu shi. To kuma mun zo mun karanta tarihi mun ga ba haka ba, sai suke kirkiro waɗannan ruwayoyi wai an ruwaito daga Ja'far Sadiq. To Ja'far Sadiq shi kuma da kansa a cikin littafan nasu Al-Arbali a cikin Kashful Gumma, wani malamin su ne sunansa Al-Arbali, yana da littafi Kashful Gumma fi nasabil a'imma, sunan littafin ke ya kawo nasaba na a'imma duka a'imman su gaba daya. Wutar zamu gumu ji kuji sunan a'imman baki daya a cikin Ja'far Sadiq yana cikin a'imman su. To Ja'far Sadiq yana cewa waladani Abu Bakr marratayn, yana cewa Abu Bakr sau biyu yana haihuwa ta, domin ta hanyar uwarsa da hanyar babansa duk suna iyayensa suna koma zuwa ga Sayyidina Abu Bakr. Ta yi aka samu wannan? Kun san Ja'far ibn Abu Talib? Ja'far ibn Abu Talib dan uwan Ali ibn Abi Talib shi ne mijin Asma'u bint Umays da aka yi hijira zuwa Habasha. Ja'far ibn Abi Talib sai ya mutu a can, don haka da aka zo Madina Abu Bakar radiyallahu anhu sai ya auri Asma'u bint Umays. Za ku ji ana cewa Asma'u bint Umays ko ita ce sunan matar Abu Bakar. To wannan Asma'u bint Umays din ita ta haifi Abdurrahman dan Abu Bakar, ita ta haifi Muhammad dan Abu Bakar. To lokacin da Abu Bakar kuma ya rasu, kun san waye auri matarsa Asma'u bint Umays? Waye sani? Na'am, Ali ibn Abi Talib shi ya auri matarsa. Matar Abu Bakar waye aure ta? Ali ibn Abi Talib. Sai ya zama cewa Asma'u bint Umays ta dawo gidan Ali, shi yasa ta taho da ɗanta Muhammad ɗan Abu Bakar har ya zauna Abula a gun Aliyu. Kuma asali can kun ga matar waye da? Matar Ja'far ne ɗan Abu Talib, wanda ke don haka suke fi a cakuɗe mutanen. Amma yanzu da muka raba su haka kawai da wata da'awa ta ƙarya, wai suna da gaba. Don Allah ku yi karatu, in kuka yi karatu karanta waɗannan abubuwan babu wani zindiƙi da zai zauce so muku waɗannan aƙidu da za a kawo mutane addinin Farisanci a ce shi ne addinin Ahlul Bayt. Ahlul Bayt ba ruwansu da wannan aƙidu, muna da silsilar su kuma ma ina Ahlul Bayt suke. Ja'far Sadiq din da yake daga farkon rayuwarsa har ƙarshe a Madina yake, a Madina kuma ya mutu, ko Kufa bai je ba ballantana a ce a can ya haɗu da wasu mutane har su an ɗauki wasu abubuwa. Duk ruwayoyin nan gaba ɗaya ƙarya ce aka dangana masa. Ba shi da wata mazhaba sunanta mazhaba wata daban, mazhabarsa ta Ahlus Sunna ce tare yake da sauran tabi'ai da tabi'an tabi'ai da suka zauna suka yi karatu a makarantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma suka ɗauki karatu a gun sahabbai. Duba babban hadisin da ya fi kowanne tsawo a hadisai gaba ɗayansa, hadisin Jabir wajen siffanta hajjin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma shi wannan siffar hajjin da take cikin wannan hadisin duk ita muke aiki da ita gaba ɗaya duk musulmi. Waye rawaito wannan hadisin? Daga Jabir. Bakin ne uban Ja'far Sadiq. Ja'far din kuma shi ya rawaito shi. Sauran malamai suka rawaito daga Ja'far, shi kuma ya rawaito daga Muhammad bin Ali al-Baqit, sannan shi kuma ya rawaito daga wato Jabir ibn Abdullah. Jabir ibn Abdullah ya wasafta mana hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Dan haka kaje cikin littafin na sunna za ka ga ruwan sunna an bai ji da rawaito. Idan da akwai kiyayya duk sai a tuna waɗannan. Bari na gaya muku hadisin kansa da ake faɗar asalin hadisin da ake kafa hujja da shi cewa babu kowa, babu Ahlul Bayt, aka cire ma matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga cewa Ahlul Bayt ne, aka ce da Aliyu da Fatima da Hassan da Husaini su kadai ne Ahlul Bayt. To Aisha ce da rawaito wannan hadisi, duk inda zaka ji ba shi da wata hanya banda ta Aisha, ita ce ta faɗa wa al'umma wannan ilimin. Kaga ashe da fana da kiyaye da Ahlul Bayt zaka ga wannan hadisi da sai ta kawo na gidan Abu Bakar. Gaba ɗaya falalar Abu Bakar da falalar guda nawa ne aka ambata? Na'am, an faɗi da yawa, amma in hadisai ne ma da aka rawaito sahabin da hadisan da hadisan falalarsa suke da yawa a cikin littafan sunna, ba wanda ya kai Ali ibn Abi Talib. kaje abin nan musnad na Imam Ahmad a fada'il sahaba hadithan falalar alishin ko ne yawa
kaje ka gudu a musnad Imam Ahmad
kaga shi ahlus sunna ba wai wai haka kawai ake yi da san zuciya ake ba ruwayoyin nan arwanto ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya fada shine addini to shi da ya addini ba kawai wai san zuciya bane kawai ka kirkiro wata gaba ka sa ta tsakanin wato mutane don ka kawo wato wani addini daban ba na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba yan uwa addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi wazi yake uru yake a bayyane jahilci mutane su zauna ba sa karatu shine zai sa a jefa su a irin waɗannan kwari din Allah kiyaye Allah ya sauke mana irin waɗannan miyagun aiki mun fita ma daga darasin nan zancen Abubakar ne shine fitin mu ko kuma hakika Abubakar ya cancanta na yake cewa wa fi hadha yaqulu Abdullah ibn Mubarak a irin wannan maganar Abdullah ibn Mubarak yake cewa rubba amalin sagirin tu'azzimuhu niyyatu yace zaka iya samun wani aiki karami amma kuma niyya zaka sa aikin nan ya zama babba aiki ne kai kana ganin sa karami amma niyya sai ta daukaka shi ta daga shi sai ya zama babban aiki wa rubba amalin kabirin dewa kuma zaka samu wani aiki babba ne kato ne ana daukar sa da muhimmanci tusazziruhu niyyatu niyya sai kaga ta mai da shi dan kankani bai zama wani abu yace wa bil amalin qalil ma al ikhlas aiki kadan idan zaka yi kai shi don Allah ya tabaafu thawabu sai ya zama cewa sakamako ya ninka ninkin baninki ya kulu nabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man tasaddaqa bi idli tamratin ba bi adli ba bi idli bi idli bi ma'ana bi mithli waznan wa ma'an abin ma'ana su daya yawa man tasaddaqa bi idli tamratin duk wanda ya ba da sadakar gurgudan kwatankwacin dabino min kasbin tayyibin daga abin wani aiki da ya samu kuma mai tsarki mana aiki ya yi mai tsarki ya samu kuɗi ya sai dabino dabinon nan kuma ya ɗauki kwaya ɗaya gurgudan kwaya ɗaya kawai ya ba da shi sadaka to bari ku ji sai kuma ya kawo jumla i'tiradiyya ya ce wala yaqbalu Allahu illa tayyiba Allah ku baya karba dama sai abu mai tsarki wannan jumla ce mu'tarida yawa fa inna Allah yaqbaluha bi yaminihi to Allah madaukaki zai karbi wannan sadakar da hannunsa Allahu akbar ku ba wa kyo zai ce ya karba a je a rubuta mala'iku ne za su rubuta ba a'a Allah ne zai karbi wannan abun da hannunsa Allah shi ya san yadda wannan abu yake ku yawa thumma yurabbiha li sahibihi sannan ya yi tarbiyyar wannan abun ladan da ya dauko wato da aka dauko na wannan bawa din sai a yi tarbiyyar sa ma'ana ana rene ta shi har ya girma kama yurabbi ahadukum fuluwahu kamar yadda ɗaya daga cikin ku zai rika tarbiyyar yana kokarin wato dan godiya sa ya girma dan godiya shine fulu yawa
gashi nan a ƙasa mai fasara mana ko alfulu almahr almuhr kai in kai ce almahr shine me sadaki almuhr da dhamma shine dan godiya dan karami yawa wa huwa waladul faras shine dan godiya faras agun larabawa godiya ake nufi ba doki ba yawa da macen dokin ita ce faras namiji hisan ake ce karka zo fassara faras ka ce doki godiyar ita ce faras yawa to dan godiyarka da zaka yi tattalin sa ka rika renan sa har ya girma to kamar haka Allah madaukaki zai rika renan wannan sadaka da ka bayar hatta takuna mithla al-jabal al-azim ya ta girma Allah ya ta renan maka abun har ya zama kamar wani babban dutse to kun ga duba ba da binu ya yi maka girma ya ta girma ya zama kamar wani babban dutse in ku Allah ya bada misali da babban dutse to gaskiya fa dutsen nan babba ne yawa ba wai dan karami za ka kalla ba ba kawai marantsal ba da aka sani marantsal shi ne wani babban dutse ne wannan kudu ko don akwai wanda ya fi shi to irin sa zaka kwatanta yawa Allah ya kyauta Allah ya samu dace wallahi idan ka sallama zuciyarka ga Allah madaukaki ka huta a duniya ya Allah ka taimake mu ka ba mu ikhlas yawa qala ibn kathir ابن كثير في قوله تعالى تفسير فدن الله مدوكي دايكي شو والله يضاعف لمن يشاء ان الله yana rubanya wa ga wanda yaso wallahu wasi'un alim Allah kuma mai yalwatawa ne kuma sannan masani qala sai yake cewa ai bi hasabi ikhlasihi fi amalihi cewa yudha'ifu yana rubanya maka sai shi yana rubanya maka ne gurgudan ikhlasin ka aiki in ikhlasin ka da yawa da tsarki sosai Allah kai nufi to Allah madaukaki zai rubanya maka da yawa da yawa da yawa in ikhlasin akwai shi kuma amma kuma an dan samu wani dan abu ya dan murgude shi kaman kana yin aikin kuma shedan yana cewa to ka dan sa niyyar wani ma to kana dai kokari kana tuttunkudewa kaga an zo an yayya kushi wannan ikhlasin naka ko ba haka ba tunda shedan ya matso kusa yaya kushe shi yaya gune shi ya bubbantare shi ya gugutsire kaga zai zama daidai da wanda babu irin wannan wato targadan tare da shi ba to gurgudan ikhlasin ka gurgudan wato irin ربنيا مك أيكي لذلك وإذا قوي الإخلاص وعظمت النية وأخفي العمل الصالح مما يشرع فيه الإخفاء إذن واتو إخلاصي يكالفي نياتي جلما أكبوي أيكي نقري واندداما أن شرعا تأبوي شي ونقولنا قيدي نيسا dan kanka sai ko wanda ake aboye akwai aikin da ake boye wato aikin da ake shar'anta maka cewa ka boye shi to idan ka boye din kai shi aboye a qarbal abdu min rabbih Allah bawa sai ya zama ya kusanci ubangijinsa duk lokacin da kai ikhlasi kai kanka ka fi jin dadi ko ba haka bane ka tuno aikin da kai shi don Allah babu wato gaurayen niyyar komai a ciki ka binciki zuciyarka zaka ji ka fi jin dadi shi yasa har wata ran ma zaka tuno shi kace ya Allah dan wannan abin da nayi kai mun kaza kamar kissa rodance mutane uku mun sani aiko yawa dan haka kaga ashe mutun ya san abin da yake ya san lokacin da yayi abu mai kyau ya san kuma lokacin da yayi mummuna in har a zuciyar nan taka wanda kai ka santa kuma Allah da ya halice ta yafi ka saninta ya kuma santa garo to ya san cewa kai don shi to yafi ka ya sani kuma kai ma ka san kai domin shi in kuma kai domin wani abu ba shi ba kai ma ka sani dan haka zaka rike jin dadi a zuciyarka kuma zaka ji kusanci zuwa ga ubangijinka a duk lokacin da wato ka tsarkake aikin ka zuwa ga Allah wa adallahu tahta dhilli arshihi kuma Allah madaukaki zai lullube shi karkashin wato inuwar al'arshin sa yaqulu annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa sab'atun yudhilluhum Allah fi dhillihi mutum bakwai Allah madaukaki zai sa su a inuwarsa wa zakara minhum kun ga sa alamar nuqta daya bi uku idan kana rubutu a ka'idar rubutu kana dauko wani nassi baka so ka cika shi gaba dayan sa ba ma'ana dai kaman ka ce etc a turance yawa to sannan sai kuma ka ci gaba sai sai yake cewa wa zakara min wannan wa zakara min ba cikin hadisin take ba na malamin ne mai magana ma'ana sai yace haka dai har karshen hadisin to a ciki saboda iya abin da yake so ya ambata shine wannan gefe din sai sai wa zakara minhum wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa afaha yace haka nan mutumin da ya bada sadaka kuma sai ya boye sadakan nan hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu har ya zama cewa hagunsa bata san abin da dama ta bayar ba la ilaha illallah akwai ikhlasin da ya kai wannan a ce ka dauki abu da hannun dama ka bayar sai ya zama hannun hagun bai ma san an bayar ba hannun hagun a ina yake a jikinka yake to ga abu a jikinka bai san kai ba kaga matukar koyi abu kenan ko ba haka ba to wannan alama ce ta tarbiyantar da mu ko uslubi ne na tarbiyantar da mu akan boye abin da ake bukatar boye shi ka bada sadaka ba akan mutane ba in zaka ba mutane ka bada sadaka ba tare da sauran mutane sun sani ba domin wannan abun yafi ikhlasi yafi sa ka samu lada yafi kwantar maka da hankalin cewa Allah madaukaki ya karbi wannan abun naka Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace yawa kuma har yanzu kasance da yace bi yaminihi yana nuna mai cewa in ana bada abu da dama ake bayarwa mun fahimci wannan hadisin shi ma yawa kar ka dauki abu ka bada hannun hagu yawa daga cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama duk abinda zaka bawa dan uwanka to ka mika masa da hannun dama ba da hannun hagu ba mutane suna da sakaci sosai a gun wannan wanda yake bukatar fadakar wani yana daga cikin ladabin musulunci da tarbiyyar musulunci duk abinda zaka mika wani ko menene shi to karka ba da shi da hannun hagu ko da hannunka na daman akwai wani abu ka ajiye shi a ƙasa saboda girmamin mutumin da kake magana da shi ko kake mika masa kuma saboda biyayya ga sunna annabi sallallahu alaihi wasallam sai ka dawo da wannan abun daga hannun hagu ya dawo hannun dama sai ka bashi ga kaya hannunka riki-riki kuma sannan ya kama dole zaka ba mutum sai dai idan tsayawa kai shine ya tausaya maka ya zo ya kama abun ya karba daga hannunka kaga wannan daban an gane in dai kai zaka mika masa to ka sauke kayan nan ka mika masa da hannun dama wannan ka girma mashi kuma ka biya ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka nan wajen cin abinci da sha mutane suna wannan sakacin da yawa sai ga sun zo mutum ya dauki shayi da biredi ana ci da hannun hagu da dama wannan shi ma duk saba sunna ne sai a yagi biredi haka da hannun hagu sai kuma a dau shayi da hannun dama ka samu teburi ko ba a teburi ba a ce akwai dai ƙasa da kake zaune kake shan shayin ne to ka aje kofinka a ƙasa ka ɗau kofinka kai bakinka duk abin da za ka kai bakinka so ake zama damanka ita ce ta ɗauka ta kai ko me za ka yi baki don haka ka ɗauki kofin shayin nan ka kai bakinka sai ka aje shi sai ka gutsuri biredin da yake hannun hagunka sai ka kai gutsuran nan da hannunka da dama sai ka sake ɗaukar shayin sai ka sha wannan ita ce sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ka ɗaukar wani abu ko menene shi duk abin da ke hannunka na dama to baka kai shi bakinka da hannun hagu akwai ci tare da shedan duk wanda ya kai wani abu zuwa bakinsa da hannun hagu to ya tura tare da shedan su ci Allah shi ya shi dala a riƙa kokari ana gyara irin waɗannan abubuwa da za ga wasu mutane ma har manya ne amma za ga irin wannan abu suke ko wani su wallahi ni sabawa ne ba zan iya kun tuna wani wata ran annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wani yana cin abinci da hannun hagu me yace da shi sai yace ya koma da hannun dama sai yace wai ba zai iya ba shine sai annabi sallallahu alaihi wasallam insha Allah ku ba za ka iya din ba aka ce bai sake daga wannan hannun ba har abada to dan me manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana gaya maka ga yadda ake abu ka ce a kai ga yadda kake so ko ya saba gani yana gani a finafinai kuma ku duba ku gani da wahala ka ga fim din turawa wanda za ka ga wani yana cin abinci da hannun dama ni yana ga cikin tarbiyyar da ake a nuna mana ƴaƴan mu su tashi su rika cin abinci da hannun hagu duk da hagu suke yin komai ba dan komai ba saboda ƴaƴa su dauka ban ce wai kowace haka yake ba garga je ga wani fim din kan ga an ce da dama kace a to mallaya ya ce kaza ne kaza ashe abun ba haka bane mafi yawa suna yin kuma dan tarbiyyar ƴaƴan mu ne su lalace Allah ya yashe mu mun gama da wannan ko tayyib to mu tsaya haka sai a tashi barakatul amal fil ikhlas albarkar aiki a ikhlasi wa in qalla al amal ko da aiki wato kadan ne insha Allah sati ne gaba sai mu tashi akan wannan muna fata Allah mu dauke sa albarka a abubuwan da muka fada kuma ya sa mu dace da abubuwan da muka karanta na ya buda sai ya samu wannan ga abin da yake hannu ba din Qur'ani ne kuma a ciki gaba ɗayansa ko kuma wasu surori kai a ciki idan na wasu na yi haka ga shi nan daga suratu da baqara da suratul qasas ga sunan a ciki bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum wal ladina min qablikum la'allakum tattaqun wannan su kaga a cikin suratul baqara wannan yake a ƙarƙashin takalmi aka samu sa ya ta kamata ku a rika kula duk lokacin da kai sai abu a rika bincika wato na so ka samu dama da zan yi irin wato wannan magana din waɗanda ba musulmi ba ƙoƙarin su kun ga kullum shine me su fidda mu daga wannan addini ko saboda me saboda hasada cewa muna kan alheri ba saboda wai ba shine gaskiya ba kawai su ba za su yi ba da haka su halaka mu ma mu bar shi mu lalace shi yasa suke sako irin waɗannan abubuwan ko a samu a tamfa sai a rubuta alqur'ani a jiki saboda me a tamfan nan a ji a shimfiɗa wa yaro ya yi fitsari kaga an wulakanta qur'ani an yi riddafo to mu ba su san cewa a addinin mu sai mutum ya yi da gangan da yake yin riddar ba kun ga ake akwai buƙatar a gaya musu su haƙura
ko sun sa wannan yanzu da mutum zai taka takalmin a cikin wannan din akwai wannan din a cikin takalmin sa ya taka yi shekara 10 yana taka takalmin nan har takalmin ya lalace a je a yaddi shi a bola bai sani ba bashi da komai a kansa kun ga ba a yi riddar ba ko ba haka ba da haka waɗannan da Allah ya kamata in sai dai idan su suna yi ne dama don wulakanta kawai Qur'ani to wannan wani abu ne kuma su da mai Qur'ani za kuma a haɗu yau amma mu dai bai taɓa addinin ba don haka mu rika kokari in mun ga irin waɗannan abubuwan da Allah a rika kiyayewa ana faɗakar da mutane kar su irin wannan takalmin don haka a duba a gani wannan kamfani ne ya yi shi sai a gaya wa mutane kar a sake sayan irin wannan ko ma gaba ɗaya kamfanin a yi boycotting ɗin sayan kayansu wannan zai taimaka su daina yi Allah ya kiyaye mu sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi